اللہ سب کا رب ہے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
سورة الحج.
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله لكم آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.
نعم.
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته وسلم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا
آمين
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان
آمين
واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق
آمين
وأعمالنا من الرياء وألسنا من الكذب والجيبة
آمين
وأعيننا من الخيانة
آمين
إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور بايهك أنقوى الأمر المسلمي دمك تعلو أولنا لانا أولنا مسلا تيمي البركة دكي قدر قاتكم masallacin da muka rada ma suna Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Juma'a Mox ko masjid kamar yanda naji Alhaji Dalha ya fadi yan uwa al'umar musulmi yau ranar Laraba shine daya ga watan Ramadan Hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina yau shekara 1447 wanda ya daidai da 18 ga watan 2 miladiyyar haihuwa annabi Isa dan Maryam shekara ta 2027 na no?
26
to da 26 afwan shekara ta 2026 ga mu a wannan babban masallaci kamar yanda na ambata alhamdulillah yan uwa al'umar musulmi kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna mai hedukwata a Jos karkashin jagorancin fadilatul sheikh Muhammad Sani Alhaji Yahya Jingir Allah ya kara mashi lafiya da imani a wannan shekara ta tura malaman tafsiri mutum
567
su malaman tafsirin kadai in ka hada da alarammomi kaga sun zama 1300 da wani abu kenan wannan alabul na kasa kenan bayan wannan kuma kowace jiha ita ma ta yi posting din malaman tafsirin ta bayan jiha kowace local government ita ma ta yi posting din malaman tafsirin ta kuma bisa tsari da tausayawa bari tunda naga alkali mana Abubakar Salihu ya shigo barin tuna mai asiri shi ya neme ni
yawa
ni ma na bashi goyen baya akan ya tashi ya tafi Jos wajen shugaban majalisar malamai ta kasa fadilatul sheikh Muhammad Sani Yahya Jingir ya roka mana alfarmar a banne a gida wannan shekarar
Allahu akbar
wallahi haka muka yi
saka da alheri
kuma bisa ikon Allah kafin mu shirya ranar da zai tafin kawai sai ga shi malam ya tabbatar da cewa bana a nan gida zan yi tafsiri kuma da Allah ya nufa muka haɗu da shi malam da yake yana da wata irin ɗabi'a mai kyau ta shugabanci na tausaya ma waɗanda suke ƙarƙashin shi sai ya tambaye ni a jikinka na ce akramaka Allahu da sauki ya ce kan yanda na ga yanayin jikinka wannan shekarar na nemi cewa ka zauna a gida kai tafsiri to ina jin bayan ya yi wannan sai dubi irin su alƙali Malam Abubakar da suke da jini a jika yace su dan tafi nesa su je su kai sakon alqur'ani da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi ma malan din ikon Allah shekaran je wata gayyata ta zo mai daga Rwanda, za a je a yi taron manyan malamai na duniya akan tattauna hidimomi na addinin musulunci. Dazu suka tashi daga Lagos zuwa kasar, muna roƙa masha Allah, Allah ya kai su lafiya kuma ya dawo da su lafiya.
Amin.
Uwa al'ummar musulmi, wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna, ba dan Allah ya yi makasan nan ni'ima da wannan kungiya ba, da ba mu san halin da za mu kasance a ciki ba. Saboda haka ina godiya kwarai kuma muna addu'a ga iyayen nan namu sarakuna da hakimai da suka ba mu goyon baya da haɗin kai akan irin wannan aiki domin buɗe wannan aiki na Allah. Kuma zan yi amfani da wannan dama yi kira ga gwamnatin tarayya akan maida hankali akan gyara harkar abin da ya shafi tsaro a ƙasar nan. Kullum malamai na ta magana akan ke gwamnati Abacha, tsohon shugaban ƙasar tarayyar Najeriya, ya taɓa faɗin wata magana, maganan ma kamar tana nema ta zama nassin 'yan Najeriya. Ya ce dubbannan da kaga ana yi a Najeriya aka yi awa 24 an kasa magance ta, ya ce to akwai hannun hukuma cikin wannan abin. To mu dai mun san sojojin Najeriya jarumawa ne, jarumai ne, sun kai ɗauki ƙasashen makwabta a wasu lokuta sun yi nasara, amma babu yanda za a yi a ce bandik, lakurawa, Boko Haram da sauran ɗaiɗaikun ƙungiyoyin ta'addanci a ce har zuwa yau wajen shekara 12 sojojin Najeriya a ce sun kasa magance wannan al'amarin. Don haka ya ku shugabannin Najeriya, ya ku jami'an tsaro, don Allah, don girman Allah, ku haɗa kai da mai girma shugaban ƙasa a kawo mana ƙarshen wannan musiba da ta'addabi Najeriya ta rashin tsaro, wanda ta wannan dalili duk noman da ake yi a arewacin Najeriya an karya shi. Harkar kiwo da ake yi a nan arewacin Najeriya an lalata shi. Harkokin kasuwancin 'yan kasuwa da suke kasuwanci a nan arewacin Najeriya, saboda wannan mummunan ɗabi'ar ta rashin tsaro, mafi rinjaye mutanen da da za ka iske mutum 100 ko 200 sun taru a kofar gidajensu suna taimakonsu, yau su ɗin kansu neman taimako suke yi. Muna kira ga gwamnatin ƙasar nan, don Allah, don girman Allah, ku dubi halin da talakawa ke ciki na rashin tsaron nan a gyara. Yanzu kwanan nan ba da daɗewa ba, wajen kaya maɗin nan aka kashe sama da mutum 400 a rana ɗaya a lokaci ɗaya. dama nabi muhammad
sallallahu
alaihi wasallam yace wani zamani zai zo za a yi ta kashe kashen kawuna shi wanda ya kashe wanda ya kashe idan ka zo ka tambaye shi me ye dalilin da yasa ya kashe shi bai san dalili ba shi kanshi wanda aka kashe din inda za a tayar da shi a tambaye shi dalilin da yasa aka kashe shi shi ma bai san dalilin da yasa aka kashe shi din ba annabi rahama muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce man aana ala qatali mu'minin walau bi shadari kalima ya'ti yawm al-qiyama maktubun bayna aynayhi ayatun min rahmatillah wanda duk ya taimaka akan a kashe wani mumini koda da rabin kalma ne zai zo ranar tashin alkiyama an rubuta a gaba ga goshin shi wannan mutum ɗebabbe ne daga samun rahmar Allah mai girma da ɗaukaka ya kushe wa gabanin Najeriya ku ji tsoron Allah wannan kashe-kashen da ake yi kuka kasa shawo kan shi ko kuka yi burus da shi kila a ƙarƙashin ƙasa akwai abin da kuke ribata a cikin shi isa Allah ku gyara duk ta dalilin irin wa'inan abubuwa da aka gangan abu an waye gari hanyoyin sana'o'in al'umma da suke cin abinci yana nema ya gagara maimakon a buɗe hanyoyin kasuwanci daban-daban 'yan kasuwa su samu abin yi al'amurra ya tafi da kyau ga ƙasa Allah ya hore mana mai tarin arziki duk abin da aka ɗauko aka shuka a ƙasan nan zai yi amfani amma mugunta da kau da kai ya sa 'yan Najeriya da ke cikin ƙunci inda za ka raba adadinmu kashi 10 kashi 7 bisa 10 suna cikin wahala ne kashi 3 ne kadai suke cikin walwala da jin dadi bayan wannan ga yara sun gama makarantu babu aiki wani ya gama digiri wani ya gama masters wani doctorin yake da shi wani yana da NCE wani yana da diploma sai yaro ya gama karatu ya shekara 7-10 yana zaune babu aikin yi in aka ce ga wata ma'aikata za ta ɗau aiki ko ma'aikata to 'ya'yan suwana ne kaɗai kurin ake iya ɗauka aiki sauran yaran talakawa kuwa in ba hanya suke da shi ba babu yanda za a yi su samu aiki a irin wa'innan lokuta ko a wa'innan gurare don haka yanzu inda za ka zagaya Kaduna manya-manyan anguwanni ratso riga cikin bayan la'asar ratsa rigasa bayan la'asar ratsa gadangayen bayan la'asar duk lokar gamman dinnan ka je ka ga cincirindon yara matasa wa'inda suka gama makaranta amma babu aikin yi irin wannan ne idan wata musiba ta taso sai ka ga kowane yaro ya shiga ana ƙone-ƙonen kayayyakin gwamnati domin yana da frustration damuwa a cikin zuciyar shi na gwamnatin nan ba ta bashi abin da ya kamata ta bashi ba muna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da jihohi su dubi wannan abubuwan da kyau abu na gaba yau an wayi gari an shigar da harkar kabilanci a shugabancin gwamnatin Najeriya a wasu guraren ma da jihohi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa minna man da'a ila asabiyyatin wa laysa minna man qatala ala asabiyyatin wa laysa minna man mata ala asabiyyatin. Wanda duk ya kira akan kabilanci ba yi tare da mu, wanda duk ya yaki akan kabilanci ba yi tare da mu, wanda duk ya mutu akan kabilanci ba yi tare da mu. Yau idan ka bi manya-manyan ministries na gwamnatin tarayyar Najeriya, an yi dominating din sauran kabilolin da kabila ɗaya tak saboda son zuciya, wanda in Najeriya ta ci gaba da tafiya a irin wannan yanayin, to matsala za a samu dangane da yanayin ƙasar. Saboda haka shi ma wannan muna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya, wannan kabilancin da aka haifar a ƙasar nan, to ba zai haifar ma Najeriya ɗa mai ido ba. Abu na gaba, an haifar da rikici ko rikice-rikice tsakanin shugabannin arewacin Najeriya domin cimma wata manufa. Menene dalilin da ya sa gwamnatin tarayyar Najeriya ta bira ido ake da sarakuna guda biyu a masarautar Kano, babbar cibiyar kasuwancin Afirka wadda ita ce take da local gamman 44, amma an zira ido wanda rana guda gwamnatin tarayyar Najeriya tana da iko ta janye wani sarki guda ɗaya ta ce kai wane, kai za ka ci gaba da sarauta, kai kuma wane, dawo zama mukami kaza a federal government ko a ma'aikata guri kaza. Rana guda idan gwamnatin tarayyar Najeriya na da niyyar ƙudirin warware rikicin nan da ke gudana tsakanin mai martaba Sunusulami da Sunusi da mai martaba Aminu Ado Bayero, rana guda za a iya magance wannan. Ko kuma a ce a'a, ai dukanku kowa ya taɓa zama hakan kujerar kuma ya shiga tarihi, to dukanku mun dakatar da ku, kai wane ba mu ɗanka, kai ma wane ba mu ɗanka. Idan aka kawo waɗannan ƴaƴayen guda biyu sai ai ƙuri'a, ɗaya takarda a ce sarkin Kano, ɗaya takarda a ce wazirin Kano. Misali na yi, wanda ya ɗauko sarkin Kano shi ne sarki, wanda ya ɗauko wazirin Kano shi ne waziri, da daga nan an gama. Amma tun da so ake ai mana farrik ta sut koko divide and rule, raba kawunan su don kai ka ci gaba da jin daɗin yin mulkinka, shi yasa aka zira ido akan wannan. Saboda haka an haddasa rikici a masarautar Kano, manyan 'yan siyasar Kano aminan juna Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso da shi da wanda ya tafi tare da shi so biyu yana mai deputy gwamna mai girma Abdullahi Umar Ganduje, su ma an raba kansu ba sa ga maciji, shi ma an zira ma rikicin ido an ki magance shi. Har ila yau Dangote da Buwa 'yan jihar Kano ne, musulmi ne, 'yan arewa ne, fitattun attajirai ne a Afirka ko a duniya, su ma kuma 'yan uwan juna ne, su ma an zira masu ido suna hayaniya tsakaninsu an ki magancewa. yau an sake kirkiro rikici tsakanin mai girma tsohon gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasir Ahmad Ar-Rifa'i da NSA Malam Nuhur Ibado. Mutanen nan aminan juna ne, masoya juna ne. Akwai wani daurin aure da naje a gabana, Malam Nasir Ar-Rifa'i ya ba da auren yan gidan Malam Nuhur Ibado.
Allahu akbar.
Na? Ina fata mun fahimci wannan. To ka dubi wannan kaunar da zumuncin da ke tsakaninsu, su ma an sargafo rikici a tsakaninsu don me? Domin a yi mana abin da ake kira divide and rule. Waɗannan ɗabi'u are wannan kawai aka tasammawa ana so a wargaza ta gaba ɗaya, amma su kuma 'yan arewan sun kasa gane haka. Allah ya ji kan marigayi Malam Aminu Kano, ana wasa Najeriya ana ce mata one nation one destiny, ya ce Najeriya ɗaya ce amma kowa ya san gidan ubanshi. Zik dattijan cikinmu nan za su tuna, Zik ya ziyarci Malam Aminu Kano cikin Ramadana kafin zaben shagari don a samu haɗin kan Malam Aminu Kano don a kada shagari. Zik ya yi kwana uku a Kano, Malam Aminu Kano ya ki fitowa. Ya ce shi idan Ramadana ya shiga karatun da la'ilul khairati yake bi zuwa ko'ina. Zik ya gama zaman shi a Kano, haka ya koma gida bai samu haɗin kan Malam Aminu Kano ba. Amma yau manyan arewan ne da zaran an dunkulo biliyan ɗaya an manna ma wani, yana ganin kamar ya samu kuɗin da ba za su kare ba kenan, sai a haɗa kai da shi a ruguza arewar. Ya manta yana da ‘ya’ya, yana da jikoki. Mai girma General Ibrahim Badamasi Babangida, Allah ya ƙara mashi lafiya, kwanan nan yake maganganu, ya ce su dai bisa damar da Allah ya ba su sun yi abin da za su iya yi. Saura ku ‘yan baya, ku tashi ku ba da gudunmawa da kariya da tsaro ga arewacin ƙasar nan. Ya ce shi yana tsammanin ma da wuya ya wuce wannan shekarar yana raye. Ya ce ba don hedikwatan nan da aka dawo da ita Abuja ba, da tuntuni ma an gama shafe tarihin arewa. Don haka ‘yan arewa ku farka, rashin haɗin kai da farar da ƙiƙi juna tsakanin al’ummar ‘yan arewa ba abin da ake yi sai wannan ɗabi’un, domin a kacaccala mu a gama da mu ɗan ƙanƙanin lokaci. Kuma waido Allah, ina aka kwana ne kan batun wutar lantarkin Mambila, wanda rashin ruwa na famfo a arewa da rashin wutar lantarki gaba ɗaya ya kashe dukkan fanonin da ake da shi a arewacin Najeriya. Ka zagaya wajen Kakurin nan ka ga tsofaffin kamfanonin da su Sardauna suka yi. Akwai kamfanin atamfa guda ɗaya a da, wanda ƙaranci za ka iske sama da mutum 5,000 suna cin abinci a gurin. Kuma akwai irin waɗannan kamfanonin akalla guda uku, bayan sauran kamfanoni na magani na kere-kere na kaza na kaza na kaza, akwai irinsu a Kano, akwai irinsu a Sokoto, akwai a Zaria nan da sauransu. Amma rashin ingantacciyar wutar lantarki da ruwa ya kashe waɗannan gurare gaba ɗaya. Ko da su aka tayar, to ‘ya’yayenmu za su samu guraren koyon aiki ko ko wajen sana’o’i. Abin ban takaici, wai aka ce naka shi ke ba da kai. Lokacin tsohon shugaban ƙasa General Muhammadu Buhari yana shugaban ƙasa, aka ce an ba da wannan aikin wutar lantarki na Mambila. Ana cikin tafiya da aka zo zangon shugabanci na biyu, sai aka ba ɗan jihar Taraba minista na wutar lantarki. Da aka zo neman ƙuri'ar mutane, sai aka ba da jawabin cewa aikin an yi 75/100, wato saura 25 ya rage a kammala aikin. To shi wannan ɗan siyasar da yake tsumin siyasar bai tsumu da shi sosai ba, da ya zo yana fira da 'yan jaridu ya ce, to magana ta gaskiya tsakani ga Allah ko share gurin ba yi ba. Ba a ma biya masu guraren kudadensu ba, bare a share gurin, bare a fara aikin wutar lantarki. Saboda haka yau a Arewa ba inda ake cin kasuwar janareto kamar Arewa don ba wutar lantarki. Yanzu 'yan yaran nan da ba su wuce shekara 25 ba, ba su san ruwan famfo ba ma. Saboda haka yau in dai kana so ka samu ruwa a gidanka, sai dai ka gina borehole. In kana son samun wutar lantarki, sai dai ka je ka sa sola. Yau yanzu inda za a kawo wutar lantarki awa biyu, sai ka ga wutar 'yan ƙanƙanuwa. Ana ɗauke wuta idan sola ta dawo, sai ka ga haskenta ya riɓinya ta nefan kashi uku. Kuma wai me ake ciki ne game da maganar jawo teku da Umar Musa Yar'adua ya fara? Me ake ciki? Shi ma Umar Musa Yar'adua ya yi wannan yunkurin don a jawo teku a nan Arewa. A ina ne ma za a jawo teku? Wajen Lakwaja. Rannan aka gayyace mu wani wa'azi a Lakwaje, ina jin bai fi kai wata biyu ba. Muka je ga Navy nan, an yi masu ofis, ga masaukinsu nan duk an yi, ga kayayyakin aikin duk an tanada, amma gaba ɗaya an yi watsi da aikin ba ma a maganar. Kuma an yi haka ne domin teku ta zo Arewa, a riƙa shigo da kaya ta wannan ɓangaren, a samu harkar kasuwanci, mutane su ci gaba da hada-hada ta kasuwanci. An yi abandanin wannan shi ma. Kuma wai ina aka kwana ne a kan batun rijiyoyin mai da ke tsakanin Gombe da Bauchi, wanda tsohon shugaban ƙasa Amadu Gaye, General Muhammadu Buhari, ya je aka fara aikin? Ina labarin abin yake ne? Wai ina labarin Nigerian Airways da aka ce za a dawo da shi? Duk ire-iren waɗannan abubuwa an yi watsi da su, kuma 'yan Arewa sun kwanta suna bacci. Ya namuna naumata a sahabul kahfi war raqib tazunnuhum aiqazan wa hum ruqud. Yan Arewa suna nan suna bacci irin baccin a sahabul kahfi. In ka zo ka gansu, sai ke tsammanin a farke suke, alhali bacci suke yi. a zamanin su saddauna da aka ga za a danna arewa da ƴan arewa sai aka sa aka yi ta gargadi aka yi ta jan hankali aka sa mawaka suka yi ta waƙoƙi shata ya yi waƙa ya ce ƴan arewa ku barbarci Najeriyan mu akwai daɗi ya sake yin wata waƙa ku tashi ku farka ƴan arewa ku san bacci aikin kawai ne haka Sa'adu Zungur yayi wasu baituttuka in yayi bayani sai ce kai Bahaushe bai da hankali za a sha kunya ran lahira in yayi bayani matukar a arewa da karuwai matukar akwai kaza matukar akwai kaza in yayi kai wata gaba sai ce kai Bahaushe bai da hankali kaga nan a gwamnatin Buhari aka zo aka yi kokarin ai wani abu da ake kira riga settlement don a killace rigagen Fulani a keɓe masu inda dabbobinsu za su ci abinci da inda za su sha ruwa da bukkokinsu da za a gyara a yi na zamani a sa masu wutar lantarki a sa titi a sa security a sa abubuwa daban-daban aka kawo maganar a majalisa ‘yan kudu suka ce san ba za a yi ba kuma ‘yan arewanmu suka kasa taɓuka komai a kan abin alhali su suka fi yawa saboda haka muna roƙo don Allah shugabanninmu in dai ƙasa ɗaya ce al’umma ɗaya kamar yadda na ga kwanaki a wata jiha a cikin jihohin Yarabawan nan an je an buɗe masana'antu sama da guda 70 kamfanoni don Allah don girman Allah mu ma a zo a tada mana kamfanoninmu da suka ruguje ai mana adalci a gyara su ta yadda ‘ya’yanmu za su samu abin yi kuma wajibi ne malamai su haɗa kai koda kuwa suna ganin akwai bambancin fahimta a tsakaninsu akwai wani karatu da na ga wasu malamai da nike ma kyakkyawan zato wajen fahimta sai na ga wallahi sun kasa gane karatun sai abin ya koma yana bani mamaki Alaramma wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd
wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd
kuma
illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir
Allah yace wallazina kafaru wadannan kafiran ba'dhum awliya'u ba'd shashin su fa majibinta shashi ne suna mara ma juna baya suna goyen bayan junansu sai Allah ya nuna mu da dan yatsa irin nashi mai girma mai albarka sai ce illa tafa'aluhu kuma al'umar musulmi kun ga in ba ku yi irin wannan haɗin kan ba ta kun fitnatun fil ardi to za a samu fitina a cikin ƙasa wa fasadun kabir da ɓarna mai girma to ni ne ban fahimci ayoyin ba ko koya abin yake wa'innan wa'inda ba musulmin nan ba Allah ya gaya mana ba a shiri tsakanin ba yahude da ba nasare ko akwai aya
waqalatil yahudu laysatin nasara ala shay'in waqalatil nasara laysatil yahudu ala shay'in
kaga duk gaba daya kowa yana jifan addinin dan uwan shi amma in aka zo kan siyasar ƙasa sun yadda su junkule su yi magana da yawu ɗaya sun yadda su yi magana a ƙarƙashin ƙungiyar Khan alramma kasan kafi ne sanin turanci
Allah shiga ta
me ken na yake ni bi da ken
Christian
a'a ba fasara ba asalin kalmar ken me ken
C-A-N
gwangwani
oh ken okay gwangwani
koko ko ba gwangwani bane
haka ne
C-A-N gwangwani to dan me musulmi ba za su iman ba
na'am
ga gwangwani ga mutum
shikenan
su ma su Muslim Association of Nigeria ga man ga ken koko
suna da
muna
da namu kungiyoyin ko
a'a ai ana son mukabala daidaito al'amari ko da muna da su to mu ma mu zo mu rika magana karkashin umbrella daya
cike
a yanzu baka ga wani abu da ake ta magana ba kwanan nan wani mutum ne kafin a bashi mukami a gwamnatin tarayya sai da ya zagi Shehu Usman dan podiyo ya zagi musulmi gaba daya yace mu yan ta'adda ne tukuicin da za a yi mai sai aka bashi ya rike hukumar INEC Supreme Council for Sharia sun yi magana ba a maji ba Sheikh Muhammadu Sani ya jingire ya yi magana ba a maji ba sarkin musulmi ma ya yi magana ba a ji ba amma ai ba ana magana bane a matsayin shi na Krista a'a ai kwanan nan aka cire ganduje aka nada nan tawe waye suka kwanan nan aka cire tsohon gwamnan Jigawa Badaru aka ba Christopher waye magana amma kan maganar ai mutumin nan ya zagi musulunci ya zagi musulmi ya zagi Shehu Usman dan podiyo shi yasa musulmi suka ce to zaman shi a wannan gurin muna da tabbacin ba zai mu musulunci da musulmi adalci ba
amma Kristan ne sai a canja wani
amma shiru kake ji kuma a gwamnatin muzulun shiru Allah ya sauka kuma ina kira ga gwamnoninmu masu albarka don Allah ku maida hankali ku giggina guraren da za a koya wa yaran nan sana'o'in dogaro da kai gwamnati ba za ta iya ɗaukar kowa aiki ba in ma mutum yana ta gadara yana da masters ko yana da doctorin ko yana da menene duk abin da kake ji kana da shi wallahi idan mutum ya dubi kawai mu ɗauki Igabi local gamman matasan da suka gama karatu ƴan Igabi local gamman kadai gwamnatin jihar Kaduna ba ta iya ba su aiki ballantana sauran local gamman ɗin gaba ɗaya to amma me ya kamata a yi gwamnati ta tashi tsaye a rika koyawa yara sana'o'in hannu na dogaro da kai akwai wani aminin mu da ya zama ambassador a Pakistan Honorable Idris Wadir wani ɗan jihar Taraba sai ya gayyace mu muka tafi Pakistan muka yi sati uku a matsayin shi na ambassador ya ɗauke mu ya yi ta yawo da mu a masana'antu yana nuna mana yara ne 'yan ƙanana masu ƙananan shekaru amma in ka ga kamfanonin nan na yin tayar na yin kaza na yin kaza duk nasu ne sai ɗaya daga cikinmu in ban manta ba Sheikh Abdullahi Balalo sai ya tambaye su ku ba ku aikin gwamnati ne a nan suka ce ai mu a nan wanda muka ɗauka ma'aikacin gwamnati talaka wanda bai da abin yi shine zai aikin gwamnati sana'o'in da ke gabansu ya fi masu tunanin wai su tsaya suna aikin gwamnati to kamata ya yi shugabanninmu su yi wannan bayan wannan ya zama wajibi hukumomi na gwamnati musamman Ministry of Education ta sa ido a makarantun gwamnati tun daga secondary school har zuwa jami'a, domin yau an wayi gari duk kokarin yarinyar ka a karatu kiri-kiri ana ji ana gani wani lecturer sai ya ce ba zai ba ta haƙƙin makinta ba sai ta ba shi kanta. Abinda yake faruwa kenan. Wasu ɗaliban ma matan aure ne a irin waɗannan guraren, amma duk da haka irin waɗannan fasikan mutanen sai su ce sai sun yi amfani da su. To kamata ya yi a ce gwamnati ta sa ido a waɗannan don ɗaukan mataki a kai. Bayan wannan iyaye su mai da hankali a kan ba 'ya'ya tarbiyya da sa ido a kan mudmin na yaran. Inda za ka kai ziyarar bazata a ɗakin wasu samarin sai ka je ka iske albon na 'yan mata, shi kadai yana da hotunan 'yan mata sun kai ɗari. Ga sunan daban-daban. Haka in dare ya yi wani yaron sai ya fito ɗakin su yana tare da 'yan uwanshi, sai ya shiga wani kangon gini yana kallon buluki da sauran ire-iren waɗannan abubuwa. Wannan ya zama wajibi a sa ido a kan waɗannan abubuwa. Tarbiyyar yara yana da mahimmancin gaske. Ran nan na ji wani yaro, duk da na faɗi a wajen taronmu na ƙasa wajen samina har na zagi yaron, shugaban majalisar malamai ta ƙasa Fadilatu Sheikh Muhammadu Sani Yahaya Jingir ya kwaɓe ni ya ce in daina zagin shi. Wani yaro ne ya shiga midiya yana cewa shi dai bai more iyaye ba, ya ce bai taɓa ganin 'yan banzan iyaye irin iyayenshi ba. Na tabbata wani wasunku nan sun ji wannan bayanin da wannan yaron ya yi. To wannan yaron da haife shi ba gara ma an yi ɓarin shi ba tuntuni, wallahi billahi gara an yi ɓarin shi. To ya kamata iyaye su kula ƙwarai da tarbiyyar 'ya'yansu, kuma su sa ido a kan su waye abokan 'ya'yansu. Alarama wani babban malami yana cikin gida, sai ji an ce shaka meme, sai ji daga cikin gidan shi wani yaro ya ansa ya ce ya, sai ya sauri ya leko ta windo ya zage windo ya ce Muhammadu, yanzu kai ne shaka meme, in haife ka in zaɓa maka sunan fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka zo ka mai da kanka sunan ka shaka meme bisa ismul fusuq ba'da al-iman, tir da irin wannan mummunan sunan. Kuma wallahi ran nan har ila yau shi ma bai dade ba, na gani a midiya kuma na ji irin yaran nan 'yan gata masu zuwa da manya-manyan wayoyi secondary school. To makarantar ta yi doka a daina zuwa da wayoyi, in aka ji ringin ɗin waya a jikinka kana cikin aji to za a anshe wayar, kawai sai aka ji wayar shina ƙara sai aka zo aka kwaci. Da ita shugaban aji ta kwace ta kai ma principal, shikenan sai suka duba cikin wayar su ga me ke ciki. Sai ga yaran nan ya leka ko ta window ya leka ko ta ina ya leka uwar shi da uban shi suna jima'i sai ya dauke su hoto video. Shi ma wannan ba wanda ya ji daga cikin ku? Kun ji ko? Sai ya dauke su hoto. Shikenan da aka zo sai ga baban shi afusace dan me za a kwace ma dan shi waye shi. Ita ma uwar ta zo. Sai principal ya kira su a ofishinsa kuma aka gayyato sauran wasu malamai da ya dace a gayyato su, sai aka bude masu wayar, sai aka bude masu wannan channel din. Da uwar yaron ta ga abin da ke faruwa, ga ta tana jima'i da baban shi, yaron ya leko ya dauke su hoto, nan take ta fadi su mamiya.
Banza.
A kusa da ƙarshe suna kira ga attajirai, kun ga dai halin da Arewa take ciki, kun ga halin da talakawa suke ciki wajen rashin abinci, wasu ba su da abincin da za su ci, wasu ga ƴaƴansu sun yi karatu kuma masu ƙoƙari ne amma ba sa iya biya ma yaran su koda kudin da yaran za su je su jam ballantana su je su biya kudin jarabawa bare su sami ikon tafiya makarantar gaba da primary ko makarantar gaba da secondary school. Saboda haka muke kira ga attajirai don Allah ku ji tsoron Allah, ku fitar da zakka, kuma ku rika fitar da abubuwa na gudunmawa wanda za ku rika kawowa wajen iftar a masallatai, wannan ya kawo kosai, wannan ya kawo kunu, wannan ya kawo ruwan sanyi, wannan ya kawo kaza don taimaka ma al'umma. In kun yi haka to kun yi abin da ya dace a kan dukiyarku. Allah ya mana taimako. Bayan wannan ya ku ƴan midiya, kuma ku ji tsoron Allah, ku daina yanke maganar malamai, ku tura abin da kuke so don ku hada fada tsakanin wannan malamin da wancan. Ku ji tsoron Allah, ku bar wannan ɗabi'ar, ba ta da kyau. Wannan ɗabi'ar ko wannan aikin da kuke gani kamar da sauki, amana ce a kanku, kuma Allah zai tambaye ku. Ya ayyuhal ladhina amanu la takunullaha
wa rasulahu. Ya ayyuhal ladhina amanu la takunullaha wa rasulahu wa takunu amanatikum wa antum ta'lamu.
Ya ku wadanda suka yi imani da Allah, kar ku ha'inci Allah, kar ku ha'inci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ku zo kuna ha'intar amanoninku alhali kun san kuskure ne. Wa'innan ayyukan da kuke yi wallahi amana ce, kuma idan ba ku tsare ba to yanda kuke ganin za a tuhumi wasu gwamnoni ko shugabannin ƙasa ko ministoci, to kuma haka Allah zai tambaye ku amanar wannan aikin da kuke yi. Sau da yawa wani da ya ga yana da babban waya, shi a tunanin shi shi ma ya zama dan jarida duk da bai san aikin jarida ba. Barin mana wani misali. Allah ya tsare mu, Allah ya kiyaye mu, Allah ya tsare mu, Allah ya kiyaye mu. Inda wata waƙi'a za ta gudana a yau a nan rigacikun, Allah ya kare mu, Allah ya tsare mu, sai aka kashe mutum goma wajen rikici. To ƙwararrun 'yan jaridun da suka san abin da suke yi in sun zo ba da labarin sai su ce wani dan rikici ya tashi dan rikici ba za su girmama abun ba har an danye buge-buge har wani mutum guda daya zuwa biyu sun rasa rayukansu guda takwas kuma suna asibiti ba za su faɗi mutum goma aka kashe ba kai in baka san ka'idar aikin jarida ba in kana garin rigacikun ko a gabanka aka yi ko a unguwarku aka yi sai ka shiga midiya ƙarya suke munafukai azzalimai a'a dan uwa sun yi haka ne don su dakile rikicin kada ya ci gaba domin kila in sun faɗi mutum goma aka kashe wani nan da nan zai bugo yana da dan uwa a rigacikun hankalin shi zai tashi idan ya ji an kashe mai dan uwa wannan kabilar da ta kashe mai dan uwa a nan unguwar da yake shi ma sai ya je ya dau makami fada ma wannan kabilar ƙarshe kafin dan kankanin lokaci sai ka ji an kashe mutane sama da mutum 100 a shi ne alkur'ani yake cewa idan suka ji wani abu mai
wa yazahum amran min al-amn aw al-khawf adha'u bi
idan wani al'amari ya zo musu na zaman lafiya ko na adha'u bi kawai dauka ta
لعلمه الذين يستنبطونه منهم
عند سندك إذا ولو ردوه إلى الرسول عند سميد ونن أبن زواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم ko in lokacin da manzon Allah bai nan ne to su mai da abin zuwa ga ulil amri ko da su wa'innan ulil amrin masana labarin sai su yi istinbadi a tace labarin a rairaye shi a gyara shi sai a wurga shi a naji yanda zai ji zai daɗin tafiya wata rana Sheikh Muhammadu Sani ya haya jingin shugaban majalisar malamai na ƙasa yana bani labari wani mutum da matar shi sun zo suna rikici shi kuma malam yana meeting sai ya dubi wani malami haka cikin malamai sai ce da Allah ji ka kai masu sulhu sai ya tafi shi malami ya masu sulhu ba fi minti biyar ba sai gashi ya dawo
aiki ya ƙare
sai malam ya ce ya me ake ciki sai ce ai an kammala komai akrama galla ya ce an kammala me ya ce ya sake ta saki uku sai malam ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
subhanallah
kai da aka ce ka je kai musu sulhu to kaga irin wannan dole shine abinda ake cewa abinda babba ya hango yaro ko ya hau dutse ba zai iya hangowa ba wata rana su malam Suhaibu sun gayyato wani malami ya ma mata karatu a nan kofar gida ni kuma ina ciki speaker na kai min duk abin da ake faɗi sai malami ya karanto wani hadisi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk matar da ta sa turare ta fita da shi wani namiji ya ji ƙanshin turaren nan to za a rubuta mata zunubin ta yi zina kaga wannan hadisi ne fitacce sananne bayan ya faɗi haka sai ce saboda haka in dai kin sa turare kina komawa gida ki je ki wankan janaba
ayya
wallahi a gurguje ina bayi ina alwala ban gama alwalar ba na fito ina fitowa ne ce a je a kira mai wa'azin nan na ce aina ka samu wannan fatawar
Allahu Akbar
to kullum ka san da matashin karatu da matashin ƙarfi da matashin kuɗi da matashin mulki su gani suke za su yi abinda ba taɓa yi ba sai sun shigo fage su gane ashe akwai maza a gabansu to 'yan uwa gaskiya muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da Allah ya tara mu a wannan rana don bude wannan tafsiri, kuma wa'innan kalmomi da nayi da jawaban da nayi duka nayi ne don ya zama ranar budewa. Gobe in Allah ya so ya yadda za mu fara ci gaba da karatu insha Allah. Muna fata ‘yan uwa al’ummar musulmi da suka zo kusa da nesa, muna roƙon Allah ya mai da kowa gida lafiya, iyayenmu sarakuna masu albarka, muna maku addu’a Allah ya ƙara ma rayuwarku albarka, shugabanninmu na ƙungiyoyi kusa da nesa duka muna yi maku addu’a. Shi ma Sheikh Muhammadu Awal Jika da yau ya kamata ya bude karatu, amma da shi da sauran ‘yan uwa duka suka taso don mu taru a nan mu bude karatun nan gaba ɗaya, muna masu addu’a Allah ya saka da alkhairi. Kamar yadda ɗazu aka yi bayani, shi ma Malam Yusuf Gangala, ɗan masanin Gangala, shi ma yana karatu. Duk da haka suka ba mu goyon baya da haɗin kai suka taso, muna addu’a Allah ya mana taimako ya mana jagora. Assalamu alaikum.